aka yi amfani da kalmar innama. Inna ne ka min niyyati, suna da alaka ce, wato ko alaka mai karfi da niyoyinsu. Mafi riwayatin a wata ruwa niyya, innama bin niyya, a wani waje ma innama bin niyya. To akwai ruwayoyi daban-daban, kamar yadda littafan hadisai wajen takariji suka kawo, wa inna ma likulli imri'in ma nawa, wani waje wa inna ma limri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا أو ترواية لدنيا يصيبها أو امرأة أو لامرأة يتزوجها أو ينكحها أو نوليها كيزو تبراك أو كرواية يدى بندبا كما دكا وأن رواية لا تدور suna karfafa maganan da annabi ya faɗa ne. To ina ma ko yana da, saboda haka idan mutum ya aiki babu niyya, to ya zama shirme. Sai dai a musulunci niyya ba a bayyana ta sai a wuri guda ɗaya lokacin aikin haji da umra. In mutum ya je aikin haji ko ya je umra, zai ce labbaika hajjan ko labbaika umra, wannan zai fito fili ya bayyana. Amma an ka bayyana niyya ka yi bidiya, ba a bayyana niyya wajen alola. Ta ce na yi niyyan alola, to a yaushe za ka yi niyyan? Masabar malikiya suka ce za ka yi niyya ne in ka je wanke fuska. To da wanke hannu da kurkuren baki da shekaruwa, hanci da facewa, duk wasu cikin niyya kenan, sun fita wajen niyya. Kafin nan ma an kaje ka tsuguna, mutum ya yi kashi zai yi tsarki sai yi niyya, ko in ya yi fitsari sai yi niyya. Ai, abin da ake nufi da niyya ita ce ka kudurta abu a cikin zuciyanka, manufan kenan. Duk buta za ka je bayan gida, already akwai niyya. Don babu niyya, to me ya kai ka bayan gida? Gulma. To ko gulma ce ma ta kai ka bayan gida, don akwai waɗansu wanda suke zama da manya, mafiya yawa abinda suke yi kenan, suna son su faɗi wata magana saboda ma waɗansu a can nesa ko kada su manta, ana cikin taɗi sai su sulale, sai su shiga bayan gida, sai su rufe ƙofa kamar za su kama ruwa, sai su cire wayoyinsu, sai su ce fa kaza 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 yake faruwa. To ai kaga shi ma ya shiga bayan gida ne da niyyar me? Da niyyar gulma ko annamimanci. Already wanda yake matse da bawali, in ya shiga bayan gida ya san abin da zai, ba sai ya kudurta niyyar cewa zai yi tsarkin bawali ba. Haka ma wanda ya ba haya, to lullum ya yunkura zai yi abu. Malamai suka ce already ya riga ya kulla niyya, abin da yake so kenan. Dalilin da ya haka, yayin da za ka zo sallah, yayin da za a zo sallah, kun san idan aka shiga sallah za ga mutum ya zo da sauri. Wa atuha, ku zo wa sallah da natsuwa. Saboda duk lokacin zo ya tsaya yana ha din nan, irin wannan numfashi sama-sama, to niyyarsa ba za ta yi kyau ba, tunda a zuciya ce take, kudurta take a zuciya. Saboda haka wajen alola ka kudurta a cikin zuciyanka, ba sai ka ce nawaitul wudu'a, na yi niyyan alola ba. Sallah ma idan ka tsaya kana nawaitu salata alfajiri wara'a malam ali shagamu fi harati kasuwar kajibi azare hukuma mahalliya kata, wanda ai liman zai yi ruku ma ya dogo daga ruku ba gama niyya ba, kana ta jerawa in wanne ne ba wanne ne ba. Ka bi sallah ba sai ka faɗi sunan liman ba. Ina ruwan mala'iku da liman? Shi ma liman ta kansa yake yi. Kai in kana da kyakkyawar bi sallah bai karbi sallan liman ba, ko ba ya furtawa. Amma wajen aikin haji labbai duk wanda ka ji ya ce labbaika hajjan, aikin haji zai yi. Labbaika ba sai ka faɗa ma da ƙarfi ba, don kada wani ya ji yadda nake faɗa ya ce to za ga an je masallacin Zulhulaifa an yi sallah, idan aka yi sallah za ga waɗansu sun yi addu'o'i ba farilla ko nafila, shikenan sannan su ce sai su dauki niyya wajen. Amma abin da aka fi so shine sai mutum ya zo ya daidaita akan abin hawansa, kamar yadda annabi in ka zauna akan abin hawanka a wancan lokaci raƙumai ne da dawakai, amma yanzu kaga motoci ne, manya-manyan motoci ko ƙanana, to in ka zauna shikenan sai ka ce labbaika hajjan wa umra, ko labbaika hajja, ko labbaika umra, sai ka fara labbaika Allahumma labbai labbaika la sharika laka labbai har zuwa ƙarshe. To kaga wajen ayyukan ibada kenan, inda ake son ko yadda ake son kai niyya. To haka ma wajen yanzu mutum zai yanka zai yanka kaza a gidansa, zai ce nawaitu zabha ad-dajaj, abin dajaja na yi niyyan yanka kaza fi tunda, to in yankan suna ne kuma ya za ka yi. To yana da kyau a lura da wannan. Amma babban abin da ake so a cikin niyya ya jama'a, wato ya yi don Allah, ba wai kudurta niyyan ba ka yi domin Allah. Za ka zo masallaci, ka zo masallaci domin Allah, ba wai ka yi ta zuwa masallaci saboda alhaji yana bin ka bashi, kana yawaita zuwa masallaci, yana zuwa masallacin don ya ganka ya maka sassauci a bashi, ai ka ga ba don Allah aka yi ba. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة ربه أحدا. ترك كنية تشي ساعة قبل بياني وإنما لكل امرئ ما نوى كما كل إرن أبن دينية ولا شيء كيف تشيوا أيك عبادة باسا كرق النيابة mutum da kansa ake so ya yi. Amma akwai ayyukan ibadan da suke karɓar niyaba, saboda haka idan suna karɓar niyya shine wakiltan niyya. Kun ga sallah ka duka salloli farillai ne ko na filfili ba sa karɓar niyaba. In za ka iya yin sallah ka yi, in ba za ka iya ba wani ka ba zai yi ba, wannan kenan. To ka ya za ka kudurta niyya cikin zuciyanka, wannan sallah a zahar ce ko sallan asuba ce? Kai ga masabar malikiya ma sun yi bayani a muktasar abinda yake magana shine mutumin da yazo da ya kudurta niyya sai ya kuskure da baki, ya kuskure, suka ce babu baya ba matsala, saboda a masabar malikiya ka furta niyya su ba matsala bane. Amma zance mafi ingace ba furtawa. Yanzu kamar sallan asuban nan ka zo kawai sai a cikin zuciyan ka ce kayi niyyan sallan azhar, alhali asuba ne, saboda ka fito daga gidanka a rikice. To an an samu irin wannan laye doro, ka ci gaba da sallan ka kawai, saboda kuskure ne. Rabbana la tu'akhidna awa aqtana, saboda haka akwai rangwame, wannan laye doro. Shi yasa aka ce a cikin zuciya yake kudurtawa. Kai ka sani tun da ka fito daga gidanka sallah asuba za ka yi, amma saboda ruɗa zahar, to a wajenka ne akwai damuwa, amma a wajen Allah babu damuwa. To sannan ake so mutum ya yi da kansa, amma in ya mutu ko Allabi ya ce samu anhu waliyu, to kaga wani mamacinka ya rasu ya bar azumin dole a kansa guda biyar misali, sai ka ce kai ka ɗauki nauyi za ka yi masa wannan azumi, to a cikin zuciyanka sai ka kudurta za ka yi azumi ne a madadin wani, kamar yi madadin wani zakka ba zai yi ka wakilci wani ba, ka ce ma wani dukiyarsa ta kai zakka kar ka fitar zan fita, ba zai yi ba, ba ta karɓar niyaba. Haka maza kewan shi ne representative, ba ta karɓa. don ka yi tafiya shikenan sai ka tura abokinka ka ce ya rike gidanka. To in ya rike gidanka wajen abinci kake nufi kenan, har da kwanan daki ma duk ya rike. Ina fata an gane. Saboda haka ayyukan ibadan da suke naka ne zaka kudurta niyyan cewa naka ne, idan zaka yi ma waɗansu ne kuma zaka kudurta cewa zaka yi ne a madadin wani. Kamar misalin mutumin da ya gina masallaci, sai ya ce ya Allah wannan masallacin da na gina saboda iyayena ne, Allah ka ba su lada. To kaga a cikin niyyanka kawai zaka kudurta wannan, sai Allah ta'ala ya ba su lada, sai a yi su daga naka, sai a je a ba su, kai kuma sai Allah ya baka ladan kyautata ma iyayenka, din ba za ka tashi warwasu ba. Shine wa innama li kulli imri'in ma nawa. In kana da niyya mai kyau alhamdulillah, in baka da niyya mai kyau wannan ya rage na. Wa innama li kulli imri'in, yana da abin da ya niyya shi yake gwada cewa mutane za su iya aiki kamar sallah, amma kuma niyyoyinsu daban-daban ne. Ga zutsatsu muka yi bayani, wani zai ta zuwa masallaci yana sallah bayan liman saboda wani alhaji yana bin sa bashi ya rinka ganin sa din ya masa sauci, kun ga ba don Allah bane. Wani saurayi zai zo sallah, kullun yana zuwa sallah saboda baban wanda yake neman ta, baban ta kullun yana masallaci. Kun ga wannan saurayin da yake zuwa sallah ba don Allah bane, ko don Allah yake zuwa? Ba don Allah bane. Don ana ba shi auren ya dan kwana biyu shikenan, kuna ce ina yake, sai ce ai na bar anguwan nan ne, da ban yake ba, kaga yana zuwa sallah ba don Allah bane. To sai dai kuma ya kamata mutane su sani da Allah, da Annabi ya ce wa inna ma likulli imri'in ma nawa, ko wani mutum yana da irin abin da ya niyya mai kyau ne ko mara kyau, to fa ba wanda ya isa ya yanke hukunci sai Allah, kwarai da gaske. Don ba za ka ga mutum yana wani aiki ka ce niyyan kallon bata da kyau, alhali kai baka yi saka shiga cikin zuciyarsa ba, ai baka shiga zuciyarsa ba, za ka faɗi abin da ke cikin zuciyarsa ne? Saboda haka na Allah ne. To ga babban ƙarin bayani, fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, duk wanda hijransa ta kasance zuwa ga manzonsa, a niyyansa ya yi saboda Allah ne da manzonsa, hijratuhu ila Allahi wa rasuli, to lalle hijransa tana ga Allah da manzonsa. Ma'ana duk wanda ya hijira saboda Allah, to hijransa saboda Allah yana da lada. Wa man kanat hijratuhu ila dunyan, duk wanda hijransa ta kasance zuwa ga duniya ce don ya samu duniya, kamar waɗanda suke zuwa sallah ba domin Allah ba, suke waɗansu ayyuka ba domin Allah ba, aw imra'atin yatazawwajuha, ko kuma saboda mace ya aure ta, zaman yayi hijira ya kaura ya bar garin su ya koma wani gari saboda mace, kun san ana samun haka. To fa hijratuhu ila ma hajara ilai, to hijransa tana ga abin da ya hijira zuwa gare shi. Wannan misali ne aka kawo, saboda haka ko menene kana iya yin kiyasi. Don haka a takaice, duk abin da kai domin Allah, Allah zai karba ya baka lada. Duk abin da kai domin addini, ci gaban addini, Allah zai karba ya baka lada. Duk abin da kai domin duniya, in Allah ya baka duniyan shikenan, bai baka duniya ba kai batan baka tanta. Duk abin da kai saboda wata mata aure ta, to in Allah ya saka aure ta shikenan ka ci riba a duniya, idan baka aure ta ba to babu duniya babu lahira. Duk abin da kai domin saboda ba bukatan ka ta biya, idan bukatan ka bata biya ba to kuma babu duniya babu lahira. Sai dai anan yana da kyau a gane, akwai abinda yake domin addini ne, in ka maishe shi ya zama saboda duniya shine hatsari. Hatsari. Yanzu misali karatun da muke yi a cikin wannan Umdatul Ahkam, sai na sa a cikin zuciyata zan yi wannan karatu ne saboda in samu matsayi a unguwar nan, ni ma in zama mai faɗa aji a garin Azare, ni ma mai wanda ake da abin da za a yi sai an kira mu. A ƙarshe dai manufan domin saboda ni ma in samu walwala, miyata ta zamo jajazo, a yi walwala. Kun ga na ɗauki karatun addini na mayar da shi wajen neman duniya. Wannan shi ne misali mafi sauƙi. Haka kai ma zaman da kake yi, in ka zauna domin Allah ne shi kenan, in ka zauna domin kana karatu a gadau ne, idan na ganka rinka maka sassauci, eh ai misali kenan. To sai dai kuma anan an yi maganan mutum ya yi ƙaura saboda neman duniya, saboda business da kasuwanci ba haramun ba ne. Kuma mafiya yawa abinda nazari ya nuna shine mutum ya zauna a garinsu yana son ya yi kuɗi ko ya yi wani abu yana da wahala sai ya fita ya nema. Saboda me? Saboda a garinsu yana da girman kai, a garinsu gulmace-gulmace iri daban-daban. In kana son ka yi kuɗi ko ka samu matsayi ko menene ka yi harkoki na kasuwanci, harkoki na abubuwa, to sai ka bar inda kake. In aka duba za a ga mafiya yawan waɗanda suke samun matsayi za a samu baƙi ne. Saboda haka kamar yadda waɗansu za su zo garinku, haka kai ma za ka fita ka je garin waɗansu. Wannan ba haramun ba ne. Wata ashira da ya kusa da bakin kogi, ta ce ni fa gaskiya babban matsala shi ne ba zan yadda ka aure ni ba sai idan za ka dawo shirar da zama. Sai ka duba gabas da yamma, kudu da arewa, ka ga kai dai kana son ka aure ta gaskiya. Sai ka ce ai akwai filin noma ma, akwai kaza kaza, ko zan mutum na son abu sai ya ta kawo waɗansu dalilai da zai samu sauki. Shikenan kawai sai ka bar garin azare ka kama hanya ka tafi shirar, me laifinka? In ka aure ta shikenan, baka aure ta ba sai ka nemi wata ashiran ko ka dawo. Amma dai a addinance, tunda ba wani abu ne na addini ba a zahirance, Allah ta'ala ya bada dama mutum zai iya tashi daga nan zuwa nan. Amma ka je aikin addini, shine don ka cimma wata bukata ta wannan ka faduwar ba su. Amma mu'amala ta duniya, wannan abin da ya sauka maka shi za ka yi. Ina fata an gani. To tunda mun yi shimfiɗa a kan niyya, to ga hadisi na biyu, hadisin Abu Huraira, babban sahabin annabi. Amma abinda zai baka mamaki, Abu Huraira yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kididdigan da ya nuna Abu Huraira ta shi ne a kan gaba, amma zamansa da annabi shekaru uku ne kacal. A duk shekarun annabci da manzanci Abu Huraira shekara uku kacal yake tare da annabi. Wannan shi yake gwada yawan shekaru, ba shi yake gwada yawan ilimi ba. Yawan shekarun da kai kake nema ba shi yake gwada yawan kudin da ka tara ba. Wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Idan ilimi ne, yutil hikmata man yasha'u yutil hikmata utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Saboda haka ya zo a kurerren lokaci kuma ya samu ilimi mai yawa, tunda yana daga cikin ashab mutanen da suka tare masallaci duk a yake kiyayewa, tunda duniya. Saboda yana tattara hadisan annabi, malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da ya taimaka masa. Amma sai bayan rasuwan annabi ya bar masallaci, shine a wannan hadisi yake cewa annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum sallan dayanku idza ahdasa, idan yayi kari. Hausawa haka suke fadi. Akwai kari na kudi, ba shi yake nufi ba. Tunda na ga kaman Fulani sun yawa da kare-kare sun yawa, duk abin da ka faɗa sai ka fassara. To balle ba barbare, to sai ba barbare ko baka fassara masa ba, ma yana kusa da kasashen Larabawa, ya kamata a ce yana ji ko ba fassara ba. Ke faɗa alhamdulillah ce mai sai su ce dauɗa shi ne najasa. Dauɗa aka ce kuskure ne faɗin dauɗa, najasa ake faɗa. Don akwai dauɗan da bai hana sallah, amma alhadasu ɗin yana hana sallah. Sai alkabasu ba yana hana sallah. Don haka alwala. To abinda yake so mu gane anan wannan hadisi yana son ya faɗa mana abubuwa guda biyu, ba a sallah sai da alwala, kuma ba a alwala idan akwai kari. Menene kari? Malaman fiqh suka ce wato wani abu ne wanda yake makale a jikin dan adam, wanda yake hana shi ayyukan ibada. Idan bai gusar da shi ba, ba zai yi aikin ibada ba. Kamar me? Kamar mutum ya yi fitsari bai yi tsarki ba, ya yi kashi bai yi tsarki ba, ya bai yi wanka ba, ya fitar da hutu, ya yi tusa kenan. Duk mutumin da yake da alola, misali already yana da alola, sai ya yi tusa, alolansa ta warware, ba yadda za a yi ya yi sallah automatically sai ya sake alolan nan. Ko ya taɓa mace ya ji daɗi. Menene yake nufi da jin daɗi? Jin daɗi dai mai yawa. Duk mutumin da ya taɓa mace gabansa ya tashi, already ya ji daɗi kenan. Wasu suka ce in bai tashi ba kuma akwai ɗan rangwame, ko in bayan tufa ne, ko ya taɓa al'auransa, ko mutumin da ya yi ba alola sai ka zauna kai bacci, baccin nan kuma mai nauyi har baka san abin da yake gudana ba. Kamar yadda mai ashimawi ya ce, bai san mai tafiya ba, bai san mai zuwa ba, bacci ya yi nauyi. Waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ake kiransu, suna ƙarƙashin kari generally. A cikinsu ne kuma ake samun najasa. Tunda yanzu kaga ai bacci, mai ce ce matsalan bacci? Aka ce matsalan bacci ita ce idan mutum yana yin bacci zai ta yin tusa bai sani ba. Wannan shi ne frankly, kaga ba tare da wani kwane-kwane ba. Kuma haka ne duk wanda zai ta yin tusa bai sani ba, don annabi ya ce ido da kake gani ɗauri ne na ainihin duwawun mutum. Lokacin da mutum ya yi bacci, to duwawunsa sakewa zai yi, kaga duk iskan da zai ta fita baka da control. Yasa aka ce mutum ya yi bacci irin wannan ya sake alola, ma'ana ba zai yi sallah ba sai ya yi alola. Janaba kowa ya riga ya san janaba, ba ya sani najasa ce, ko fitsari najasa ce, ko shi kuma wannan kaga hatsari ne, ba najasa ba ne. Tunda mutumin da ya suma fita na wani lokaci bayan ya yi alola, alola ta warware. To ta saboda akwai abin da zai iya fitowa. Idan mutum ya ji daɗi, to waɗannan duk su ake kiransu in akwai, to sai ka kawar da su. Sai dai kuma hukuncin kowane da bambanci. Kaga in maniyi ne sai ka yi wanka, idan maziyi ne sai ka wanke al'aura, idan wadiyi ne sai ka yi tsarki, idan fitsari ne sai ka yi tsarki, idan kaki ne sai ka yi tsarki da ruwa mai tsarki kuma. Kaga idan hukunsa tsarki, idan sha'awa wato taɓa mace ne aka samu sha'awa ko taɓa al'aura, wannan shi ba a tsarki, kawai ka je ka zauna wajen alola ka sake alola. Idan abu ne maganar tsarki, to haka ne. Ina fatan an gane. Akwai ƙarakin hadisin wala sadaka min gululin, ba a karɓan sadaka daga gulul. Duk mutumin da ya samu dukiyar haram ya yi sadaka da ita, Allah ba zai karɓa ba. Inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba. Saboda haka akwai tsari, sai dai normally yakan kawo mana gundarin mahallu shahid. Wannan shi yake gwada mana cewa wala dole alternative. Wani hadisi zai ambata mana gaba, idan ba ime sai kai ce mama to ba sai ka jira ko hitma an wala mutayammama fa arba'atu laqawali yuqina masaba. Da masabar malikiya akwai maganganu guda hudu, dai daga ciki suka ce kai sallah haka. Sai ka yi sallah haka. Misali mutanen da suna yawo a dazuzzuka daban-daban, sai kura ta biyo ka ko zaki ya biyo ka. Ina jin kura ba ta hawan bishiya ko? Ko tana hawan bishiya? Zaki fa shi ma ba. Akwai dabbobin da ba su hawan bishiya, da ka zo sai ka samu wata bishiya mai tsawo sai ka hau, dabban ko sai ta kwanta a ƙarƙashin bishiya. Azahar ta yi sai ki tafiya, la'asar ta yi sai ki tafiya. To sai ina za kun ga ga masabar malikiya ba a taimama a jikin bishiya ko reshen bishiya, amma wasu masabobi suka ce za ka iya taimama a reshen bishiya. To amma an kai taimama za ka taimake yayin da za ka yi tun da an ce walƙiyamu tsayuwa a sallah farilla ne a tsaye za ka yi ruku ka yi ai za ka faɗo wa kura. To lalura ce suka ce idan babu ruwa ba ma to kai sallah haka. Ina fatan an gane. Saboda haka hadisan da yake kawo mana manya-manyan hadisai ne, ga maganan hadasi ga kuma maganan alwala. To sai hadisi na gaba a gurguje, an Abdullahi bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisha radiyallahu anha. Dai wannan hadisi na manyan mutane ne. Abdullahi bin Amr bin al-As ko da yake a zamanin Annabi shi yana daga cikin samarin sahabbai ne. Yasa yake son mutum ya samu samartaka mai kyau. In kuma samartakan ba ta yi kyau ba lokacin da ka tsufa kai ritaya ka dawo masallaci a ringa ganin ka kusuwar masallaci kana ta istighfari, wannan ma sa'a ne. Abdullahi bin Amr bin al-As shi ya riga mahaifinsa musulunta, shi ne wanda ya aure da ya aure saboda yawan ibada babansa ya masa aure, da ya aure kuma matan ma ko saurarenta baya yi, ya masa magana bai ji ba sai ya zai falama Annabi. Sai Annabi ya kai ziyara, ya kai ziyara ya karbi Annabi hannu biyu. Annabi ya tambaye shi abinda ya ce, ai shi kwana yake yana sallah kowace rana kuma azumi yake yi. To mutumin da ya kwana yana sallah kowace rana ya azumi, an kawo masa amarya, ina ruwansa da amarya? Ba ruwansa. Yace kuma kullum sai ya sauke alkur'ani cikin 24 hour sai ya sauke alkur'ani guda uku. Annabi yace ba za ka iya ba, yace ba za ka iya ba. Idan ka yana da haƙƙi, iyalanka suna da haƙƙi, jikinka yana da haƙƙi, wane ne yana da haƙƙi? Ka ba da kowanne haƙƙinsa. Ka kwana kana sallah ba burgewa bane. Ko wace rana ka yi azumi a saumul masurudu ba burgewa bane. Ka sauke alkur'ani ba burgewa bane. Domin duk wanda ya sauke Kur'ani ƙasa da kwanaki uku zai fahimta ba. Mafi karanci kwana uku ake so, saboda afala ya tadabbaruna alkur'ana ma la qulubin aqfaluha. To amma kasancewansa cikin yaran sahabbai wannan ya taimaka masa haddace hadisin Annabi da yawa. Abu Huraira mun yi bayani a kansa, nana Aisha kuma matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dukansu sun ce Annabi ya ce wailul lil aqabi minan nari, kaiton dugadugan mutane waɗanda ba a wanke su yayin alwala. Wannan hadisi ya faru ne lokacin da Annabi yake tafiya, sai ka sun yada zango a wani wuri, mutane suka zo suka yi alwala fata 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 fata. Annabi yana fitowa kawai sai ya hango dunduniyan waɗansu ruwa bai taɓa ba. In ka taɓa zuwa kasuwan ƙauye, ka je masallaci a kasuwan ƙauye, kasuwa na ƙauyuka, ka je masallatai ka gani, ka ga yadda ake aikin ibada, ka zauna a gefe ka ga yadda ake tsarki da alola da kuma sallah kwatankwacin haka. Kawai da Annabi ya hango dugadugansu kabi minan nari asbiqul wudu'a, a ruwayan Imam Muslim yace ku kyautata alola, kai dugadugan da ruwa bai taba su ba na alola daga wuta. To babban hukuncin da ake so mu gane shine, malamai suka ce duk wanda ya bar la ko to alola ba ta yi ba. Mai tace yake nufi da lum'a shine wani zagaye ba a wanke ba daga cikin gabobin da ake so a wanke. Saboda alola ina ake so a tsaya? Idon sawu, idon kafa. Idan za sai ka je zira'i, in fiska ne fa kunne da kunne, sannan kuma da goshi da me da haba, duk sai ka hada su. Wannan suna ce nan daidai nan haba, wasu suna ce sai ka hada har da haka, domin ana ganin wannan kamar yana ciki, duk da kasancewa wannan kamar kan iyaka ne. kaman kan yaka ne, don ka zo gefen nan tunda ba za ka shiga nan ba, sai dai idan za ka yi gurran muhajjalina min asaril wudu, shine hadisinmu na ƙarshe a wannan babi, to shine za ka gota ka shiga har da wuya. Saboda haka duk alolansa ba ta yi ba, to in alolansa ba ta yi ban yi sallah, sallah ta yi, sallah ba ta yi ba, shi yasa a bar gaggawa musamman lokacin zafi, abin da lokacin tsananin sanyi. Na biyu, lokacin da babu lafiya. Na uku, lokacin da ake sauri, mutum ya tabbatar cewa inda aka ce ya wanke alola ya gama wanke su. Saboda annabi ya ce ala ukhbirukum, shin ba zan ba ku labari ba, ala ma yamhullahu bihi alkhataya wa yarfa, yana daga cikin abin da zai kankare muku kurakuranku kuma ya daga muku darajojinku a wajen Allah. Yace yaswagul wudu'i ala almakari wa kasratul qufa ila almasajid wa intizaru salati ba'da salat fa zalikumul ibad. Yaswagul wudu'i ala almakari, musamman lokacin sanyi mutum ya tsaya ya kyautata alwala, wannan ma lada ne. To kagan baka da lafiya, kana fama da zazzabi, baka son ruwan sanyi ya tabaka, haka ne ko? To nan ma sai ka tsaya ka kyautata alwala, don kar ka yi sallah ba tare da karɓaɓɓiyan alwala ba, sallah sai ta wayi gari ba karɓe ta ba. To sai hadisi na gaba shi kuma zai fara mana bayani ne dangane da yadda ake alwala. Kun ga ya ɗora mu akan kyakkyawan niyya da kyakkyawan manufa, sannan ya gwada mana muhimmancin tsarki da muhimmancin alwala, sannan ya mana gargaɗi dangane da illa da rashin inganta alwala. To yanzu kuma ya alwalan take, shine darasinmu na gaba insha Allahu ta'ala. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani mai fensir? To, sun da babu.